sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfili Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin yin karin bayani jiya Alhamis don jawabin da ya kwana ɗaya da ya gabata. Ya buƙaci magoya bayansa su yi zaɓe sau biyu don su tabbatar an kirga ƙuri'arsu. Jawabin da ya haifar da ruɗani game da manufar sakon. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kai ziyara garin Kenosha da ke jihar Wisconsin jiya Alhamis, inda ya tattauna da al'ummomi a sakamakon tashin hankalin jama'a da ya biyo bayan harbin wani baƙar fata da wani farin ɗan sanda ya yi. Wani ɗan Najeriya masanin kimiyyar halittu ya yi ikirarin yana da maganin gargajiya na COVID-19.
Kanan labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai wa wasu garuruwa biyu na jihar Niger hari.
An kashe muna 'yan banga cikin garin Duku mutum 17 Duku da kewaye. Babu ɗan sanda ko soja ƙwara guda da muka samu ya je ko da cikin garin Duku ne balle a ce ya je wannan dajin.
Yayin da a Najeriya ake ci gaba da kokawa game da rashin samun tallafin coronavirus, ministan ayyukan jin kai ta mai da martani.
To ata abinda muke yi ai ba a cikin ƙasa muke yin shi ba. Fili muke yin shi kuma ko makaho ya san cewa muna iyakacin kokarinmu.
Sannan ko muna tafi da shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke abota da muryar Amurka ke kawo mana. Sai kuma nasiha Juma'a daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin yin karin bayani jiya Alhamis kan jawabin da ya kwana ɗaya da ya gabata, da ya buƙaci magoya bayansa su yi zaɓe sau biyu don su tabbatar an kirga ƙuri'arsu. Jawabin da ya haifar da ruɗani game da manufar sakon da ya sa Facebook ya saka ikirarin nasa a matsayin mai kawo ruɗani. A shafinsa na Twitter jiya Alhamis, shugaban ƙasar ya ce su tura ƙuri'unsu ta hanyar aika wasiƙu, sannan kuma su tafi rumfunan zaɓe don duba cewa ƙuri'ar ku ta kai, kuma idan ba haka ba ka kaɗa ƙuri'a da kanka. Wannan zai tabbatar da kare ƙuri'u. Ya shayin hasashe ba tare da hujja ba za a yi maguɗi a sakamakon rashin kirga wasu ƙuri'u da kuma jinkiri da ba za mu lamunta ba. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa a ranar zaɓe ko ka kaɗa ƙuri'a da wuri, ka je rumfunan zaɓen don ganin ko ƙuri'unku da kuka kaɗa ta hanyar aikawa da wasiƙu an kirga su. Idan an yi ba za ka iya yin zaɓe ba, kuma tasirin aikawa da ƙuri'a ta wasiƙa yana aiki yadda ya kamata idan ba a kirga ƙuri'arka ba. Wanda wani haƙƙi ne na 'yan ƙasa. Da aka matsa mata lokacin da take ganawa da manema labarai jiya Alhamis akan ko ta amince karya doka ne a Amurka yin zaɓe sau biyu, sai sakataren yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany ta amsa akai-akai cewa shugaban ƙasa bai yarda da jefa ƙuri'a ta hanyar da doka ta haramta ba. Sakataren yaɗa labaran ta zargi kafafen yaɗa labarai da sauya manufar jawaban Trump da wata manufa daban. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kai ziyara garin Kenosha da ke jihar Wisconsin jiya Alhamis, inda ya tattauna da al'ummomi a sakamakon tashin hankalin jama'a da ya biyo bayan harbin wani baƙar fata da wani farin ɗan sanda ya yi. Kafin ya isa birnin mai mutane 100,000 da ke gabar tafkin Michigan, tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya haɗu da 'yan uwan Jacob Blake a kusa da filin jirgin sama na Milwaukee. An harbi baƙar fatar har sau 7 a baya a ranar 23 ga watan Agusta, yayin da 'yan sanda suke ƙoƙarin kama shi kan saɓanin cikin gida. Ziyarar ta Biden na zuwa ne kwanaki biyu bayan da abokin karawarsa a zaɓen 3 ga watan Nuwamba na jam'iyyar Republican shugaban ƙasa Donald Trump ya ziyarci garin Kenosha tare da bayyana goyon bayan jami'an tsaro da kuma ƙoƙarinsu na kwantar da tarzoma da ta ɓarke bayan da aka bar Blake da shanyewa ɓarin jiki ɗan kaɗan. Yayin da suka yi artabu da 'yan sanda, Trump bai haɗu da dangin Blake ba yayin da yake Kenosha. Kwamitin yakin neman zaben Biden sun ce shi da matarsa Jill Biden sun gana da iyayen Blake da kuma wasu sauran danginsa. Wasunsu sun shiga ta wayar tarho da aka shafa kusan sa'a ɗaya ana tattaunawa, sannan kuma lauyoyin Blake uku su ma sun je wurin ko kuma sun kasance ta wayar tarho. Kafin ziyarar tasa, Biden ya faɗa ranar Laraba cewa yana fatan haɗa kan Amurkawa don magance ƙalubalen da suke fuskanta. Wani ɗan Najeriya masanin kimiyyar halittu ya yi ikirarin yana da maganin gargajiya na COVID-19. Da ya fi maganin ƙasar da ke tashi na ƙasar Madagascar da likitoci ba su tabbatar da tasirin shi ba. sai dai hukumomin lafiya sun yi gargadi da cewa a yi taka tsantsan kuma tilas ne a gwada magungunan na gargajiya kafin amfani da su in ba haka ba illarsu za ta fi maganin su muni. Masanin kimiyyar halittun na Najeriya Innocent Obuna ya yi ikirarin cewa ya harhaɗa maganin gargajiyar da tsirrai. Kamar yadda ya faru a Madagascar a tawagar da suka yi bincike da Obuna, sun yi ikirarin cewa maganin gargajiyarsu yana taimakawa marasa lafiyar COVID-19 su samu lafiya daga kwayar cutar. Amma hukumomin kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa ana buƙatar gwaji kafin a yi amfani da magungunan gargajiyar wajen jinyar COVID-19.
It is a fact that herbal remedies are available and could be effective.
Dr. Nathan Shehu likita ne mai kula da cututtuka masu yaɗawa a asibitin koyarwa na Jami'ar Jos ya ce, gaskiya akwai magungunan gargajiya kuma za su iya yin maganin COVID, amma yana da muhimmanci kafin a fito da su domin irin wannan dalili. Dole a yi gwaje-gwaje don tabbatar da inganci ko suna aiki ko ba sa yi, saboda kana batun rayukan mutane ne.
To kafin Hafiz ya sake dawowa da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa Najeriya, inda wasu 'yan bindiga suka kashe mutum 22 a garuruwan Kagara da Dukku da ke a jihar Naija. Sai dai al'ummomin garin sun ce jami'an tsaro ba su kai musu ɗauki ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya haɗo mana.
'Yan bindiga sun hallaka aƙalla mutane 22 a garuruwan Kagara da kuma Dukku da ke cikin jihar Niger, Najeriya. Tun da farko dai sai da maharan waɗanda ke akan babura ɗauke da manyan bindigogi suka fasa wani bankin First Bank da ke cikin garin na Kagara, bayan da suka hallaka mutane 5 a garin. Kamar yadda wani mazaunin Kagaran ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula.
Wanda dai suka harbe mutum wasu suna almajiri ɗaya da shi kuma bukawan zuciya ne nan take ya haɗe
mu. Mutum 5 kenan ko?
Kenan.
To wai ƙasa suka zo ko kan babura?
A mashina suka zo.
A can garin Dukku ta ƙaramar hukumar Rijau kuwa 'yan bindigar sun hallaka 'yan banga 17 bayan tafka wani gumurzu a lokacin da maharan suka yi yunkurin shiga garin na Dukku. Ga ƙarin bayanin da wani mazaunin garin ya yi mun ta wayar salula.
An kashe muna 'yan banga cikin garin Dukku mutum 17 Dukku da kewaye.
Amma 'yan sanda ko sojoji ba su zo wurin ba ne?
Malam Nasiru, har yanzu da muke magana da kai babu ɗan sanda ko soja ƙwara guda da muka samu ya je ko da cikin garin Dukku ne, balle a ce ya je wannan dajin.
To yanzu wannan hali ake ciki, mutanen gawawwakin suna ina?
Gawawwakin suna nan cikin wannan dajin da aka kashe su, har yanzu ga suna wajen da muke magana da kai ba a ɗauko su ba.
To kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura, domin kuwa kakakin 'yan sandan ASP Wasiu Abiodun bai ɗauki waya ba, kuma bai maida martanin saƙon text message da na tura masa ba. Amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Abubakar, bayan jajantawa waɗanda lamarin ya shafa, ya ce gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen kawo ƙarshen wannan tashin hankali.
Saboda wannan abubuwa da suka faru ya sa kowa cikin wani hali na jimami. Akwai matakai da aka ɗauka tun jiya da daddare na nan da nan wanda ba a bayyana da su, saboda abinda muka zo muka fahimta tsari da ya shafi tsaro, to yawanci aka bar shi a sarance, yawanci ya fi tasiri. Amma muna so mu tabbatar ma al'umma cewa gwamnati ta ɗauki matakai daidai gwargwado.
Kawowa lokacin haɗa wannan rahoto dai, akwai gwamman mutane a garin na Kagara da maharan suka yi awon gaba da su domin yin garkuwa da su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gai da Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ɗauke da wasu ƙarin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya fara caccakar biranen da jam'iyyar Democrat take jagoranci da yake ɗauka a matsayin masu bujirewa gwamnati, tare da umartar manyan jami'ansa su tantance ko gwamnatin ƙasa za ta iya yanke tallafin da gwamnatin tarayya take baiwa ƙananan hukumomin. A cikin wata wasiƙa jiya Laraba, Trump ya umarci ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi na fadar White House ya samar da tsari ga hukumomin gwamnatin tarayya game da yanke kuɗaɗe ga birane da ke yanke kuɗaɗen ma'aikatan 'yan sanda, bayan shafa makonni ana zanga-zanga a birane da ake auna Trump da kuma musgunawar da 'yan sanda suke yi wa 'yan tsiraru. Bugu da ƙari, Trump ya umarci Attorney General William Barr da ya fitar da jerin sunayen ƙananan hukumomin da ma'aikatar shari'a ta ɗauka a matsayin yankunan da suke nuna gwamnati tsayayya a bayyana shi ga jama'a. Matakin na shugaban ƙasa na zuwa ne watanni biyu kafin sake tsayawa takara a watan Nuwamba da zai kara da abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Wani bangare ne na kokarin yakin neman zabansa da ke nuna kansa a matsayin dan takara mai bin doka da oda, tare da zargin Biden cewa idan aka zabe shi za a iya ganin tashin hankali a birane. Biden ya fito karar ya musanta abin da shugaban kasa yake cewa game da shi, kuma ya ce yana son ya kara kudade don horar da jami'an 'yan sanda kan irin rawar da suke takawa wajen hulɗa da jama'a. An yanke wani dan wasan kokowa Iran hukuncin kisa saboda zarginsa da kashe wani mai gadi a lokacin zanga-zangar kin jinin gwamnati a 2018 da babbar kotun Iran ta tabbatar da hukuncin nasa, duk da ya janye amsa laifin da ya yi, wanda ya ce ya yi shi ne a cikin azaba, a cewar wata majiya da take da masaniya kan lamarin. A wata tattauna da Bureau Persian, majiyar da ke da alaka da iyalan Nabil Afkari Sangari ta ce kotun kolin Iran ta tabbatar da hukuncin kisa a ranar 15 ga watan Agusta, wanda ya kawo shi wani matakin kusa da yiwuwar zartar da hukuncin. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Iran mai ɗauko rahotannin harkokin shari'a Mizan ya tabbatar da hukuncin kotun kolin. Afkari matashi ne ɗan shekaru 27 daga kudancin tsakiyar garin Shiraz, wanda ya lashe lambobin yabo a gasar gida da duniya. Kotun hukunta manyan laifuka ta fas da ta yanke wa Nabid hukuncin kisa, ta kuma baiwa Bahid hukuncin ɗaurin shekaru 27 a gidan yari akan zargin kasancewa mai kayan kashe mutane.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa game da rashin samun tallafin coronavirus, jagorar bayar da tallafin ministar jin kai Hajiya Sadiya Umar Faruk ta ce wasu har faduwa suke yi fashe da kuka in sun samu tallafin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Nasir Adamu Ali Kaya ya haɗu mana.
Kama daga raba tallafin abinci a lokacin da aka takaita zirga-zirga, bawa 'yan makaranta abinci zuwa biyan matasa da suka kammala makaranta naira 30,000 a wata, inji Sadiya Umar Faruk, sun gudana cikin gaskiya da amana. Ministan ta mai da martani kan masu zargin cewa bayanan tallafin sun fi gaskiyar lamuran da ake gani a ƙasa.
To, ata abin da muke yi ai ba a cikin ƙasa muke yin shi ba, a fili muke yin shi, kuma ko makaho ya san cewa muna iyakacin ƙoƙarinmu, inda ya kamata mu je mu kai taimako ko tallafi muna kaiwa, babu wanda ya kamata a yi ma jahar nan da ba a yi a mashi ba, waɗanda ya cancanta a basu wannan tallafi muna yi abu ɗaya yake, waɗanda suka gani sun gani kuma sun faɗi gaskiya, wanda kuma suna da wata manufa na daban, ba za mu iya hana su da su ci gaba da wannan ƙorafe-ƙorafe ba, amma dai Allah ya san muna yi, kuma mun san muna yi, kuma jama'ar da ake yi sun san ana yi. Wato wannan na magana cash transfer da ake ba a gidaje mabukata da suke da fama da talauci, za ka ga mutanen nan waɗansu ba su taɓa riƙe naira 10,000 na kansu ba, in ka ba aka ba su wannan kuɗin za ka ga wasu su hadda kukan farin ciki, wasu suna faɗuwa ƙasa suna ma Allah godiya, suna ma shugaban ƙasa godiya. Wannan shi ne zan ce ni abin da ya fi bani alfahari.
A wajen taron dai jami'an shirin tallafin na jihohi sun gabatar da bayanan yadda lamuran ke gudana a yankunansu. Abdulkadir Mamman Nasir shi ne mai taimaka wa gwamnan Katsina kan tallafawa jama'a kuma jagoran shirin a Katsina, ya ce jihar na kan gaba wajen amfana da tallafin.
Shirin yana da rassa daban-daban, akwai wanda ake ba zuriya mutane kamar gidaje waɗanda ba su da ƙarfi, waɗanda kuma daga cikin al'umma ne suke cewa a zaɓi gidan wane, a zaɓi gidan wane, a zaɓi gidan wane, su ne waɗanda ake ba wannan 10,000 duk wata biyu. Muna da gidaje 142 waɗanda ake ba naira 10,000 nan duk wata. Kaga wannan ya nuna cewa duk wata biyu ana biyan biliyan 1,420,000,000 a jihar Katsina, wanda ya fi na kowace jiha yawa.
Ita ma Hajiya Hadijatu Baffa da ke taimaka wa gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya na Gombe kan tallafin, ta lissafa mutanen da suka fi zama miskinai kan amfana da tallafin.
Matar da mijinta ta raira su, ya bata da 'ya'ya da su kansu marayu, na uku kuma mace da an sake ta a gidan miji an batta da ƴaƴa ba ta da inda za ta je na hudu dottijan da bai da madafa bai da mai iya rike shi bai da kuma cin yau da na gobe na biyar kuma wanda idan ka ganshi a anguwa kai kanka mai anguwa da kai kanka dan anguwa zaka san talakan anguwa ne
Najeriya da yanzu ta auka babin karin farashin dukkan muhimman lamura da hakan yasa koma tallafin na isa wajen jama'a tasirin ba zai nuna a jikin jama'ar ba Nasiru Adamu Ali Kaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaishe da Nasiru Adamu Ali Kaya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuwa za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
da dan gari shiri ne da sashen hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su
to jama'a barkamu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da dan gari shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC shirin da dan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar kananan garuruwa a ƙasar Hausa wanda ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa zan gabatar muku Toma Dalla Shirin da dan gari dai a yau ya leka ne garin Tattarawa mai nisan kimanin kilomita 3 daga babban titin Kano zuwa Katsina a tsakanin garin Kwa da kuma garin Dungurawa duka a yankin karamar hukumar ta da wakin tofa Garin Tattarawa dai mai taken tattara dangi garin Ba'awa usulinsa garin Hausawa ne kafin daga bisani Fulani suka mamaye garin kamar yadda sarkin Fulani kuma daga cin garin ya shaida min
to sunana injiniya Ali Abdullahi kuma ni ne sarkin Fulani Tattarawa wato ko daga jin wannan gari na Tattarawa yake cikin karamar hukumar Dajin Toba jihar Kano wannan gari ya samo asali ne tun daga Hausawa da suka kafa wannan garuruwa da suka hada hata Kano da su ga to kusan lokaci guda ita ma wannan gari na Tattarawa aka kafa ta gabanin jihadin Sheikh Usmani da kamar shekara kusan 100 su kakannin Fulani da suka zo wannan gari na Tattarawa ta kawo wanda ake kusa lakabi da Ba'awa daga kasar Adamawa ta yanzu a lokacin ana ce mata Fongina ko Yola akwai shi kakanmu ana ce masa Ardo Aliyu Abi ya fara tasowa ya zo ya zauna a wannan gari na Tattarawa kimanin 1700 da yan kai kadan wanda ba su kai 20 ba kaga gabanin haihuwar Sheikh Usmani ma kenan domin da shi da ɗansa Artajara duk sarakunan hatsari suka ba su wannan sarauta kafin ma bayyana Sheikh kenan kafin ma bayyana jihadi to daga baya kuma dan uwansa Ahmadu Jan Dauro to shi ma ya zo ya joinin din dan uwansa a wannan gari na Tattarawa akwai ɗansa da ya haifa ana ce masa Liman Malam Yati wanda bayan rasuwarsa shi ne ya gaje shi shine limamin Tattarawa shi kuma da Aliyu Abi da ya rasu ɗansa Adamu Jara ya gaje shi shine Arko Adamu Jara to suna nan da ƴaƴansu da zuriyarsu da dabbobinsu da bayansu duka a wannan gari har lokacin da shi Malam Liman Yati ya sha'awar da ya gurgusa ya je nan gaban gabas da bici din akwai wani gari da ake cewa Yola nan kwayansu yana nan sai ya tashi ya koma nan da ƴaƴansa akwai Malam Jibir da Malam Goshi to su waɗannan Malam Jibir da Malam Goshi su ne waɗanda suka gaji shi Liman Yati a rasuwarsa to lokacin da al'amarin jihadi ya bayyana ana kira ga zuwa Sokoto jihadi lokacin da aka zo akwai Malam Ɗanzabuwa wanda da shi ne duk babban malaminsu shi kuma Allah ya masa rasuwa gabanin kiran jihadin to nan dai aka zo aka haɗu a nan Yola nan akan za a tafi wajen jihadi zuwa ga Shehu Usmanu. Daga nan sai suka zo tattara wajen Arto Adamu Jara, dan cewa sun san girma ya kama shi, shi ba zai iya zuwa ba, sai ba su ɗansa wanda daga bashi ya zama sarkin Fulani lokacin Fulani, wato Isiyaku, sarkin Fulani Isiyaku, da shi aka yi wannan tafiya ta jihadi. Saboda tarihin Fulani ba zai cika ba, makasa a garin Tattarawa a ciki ba a Kano, haka ma kuma tarihin Haɗa.
Sarkin Fulani ka yi batun Yola ka ce kamar wajen ƙasar Bici, ina kuma Yola ta cikin birnin Kano?
Yawa, Yola ta cikin birnin Kano, da shi Malam Jibir da Malam Goshi su ne waɗanda suka kafa Yola ta cikin birnin Kano bayan tabbatar jihadi. Amma kamar yadda ka sani mu Yola na Kano, Yola ta cikin birni kamar alamin mu ce, amma Yola suna nan sun bazu cikin ƙasar Kano gaba ɗaya.
To bari mu kalli wannan gari na Tattarawa, wannan masarauta ta haka. Shi wannan suna Tattarawa daga ina aka same shi?
To mu abinda kakanninmu suke gaya mana, dama ana ce mata Tattara Dangi, wato kamar wasu cikin kabila ne na Hausawa, dangin su suka taru a wurin suka haɗa gari Tinfil Azan. To daga baya sai aka zo ana mata lakabi da Tattara Dangi garin Ba'awa.
Na, to yanzu musamman garin Tattarawa, kamar waɗannan kabilu da waɗannan kabilu ne za a iya cewa suka haɗu suka tattara yanzu haka a garin?
In banda mu Fulani, sai bare-bare korar rabe da suka shigo mana, sai kuma waɗanda za a iya cewa lokacin da aka yi ta yaƙi tsakaninmu da Magarawa, waɗanda kakanninmu suka samu a ribatar yaƙi, to su ne za a iya cewa domin su waɗannan Hausawa na asali yanda suka kafa garin Tattarawa. Bayan tabbatar jihadi da kafo jihadi, kasan da yawa sun ta yin hijira suna barin garuruwansu, to mu ma namu sun bar garin Tattarawa suka je suka kafa wani gari a can kasar Darko, yanzu a ce Dal, wanda da ana ce mata Tattarawa Dal, wato ko sabuwar Tattarawa sabuwa Dal shine asalin, amma yanzu Dal kawai ake cewa. Ko yanzu garin Tattarawa zan nuna maka irin su wurin jima ɗinsu, ba ɗinsu da kufayensu.
To kamar wacce sana'a ko wani abu garin Tattarawa ya fice ya ɗar masa'a da za a iya bayyana a duniya?
To sana'o'in da suka fice a Tattarawa a kusanta ce ta wajen Huji na Fulani, saboda Fulani daga ko'ina suna zuwa suna sauka a Tattarawa. Yanzu kuma abin da aka ban mana shi ne dai kiwon da noma.
To madan kuma baya kaɗan maganar sarautar nan ta Tattarawa ta Sarkin Fulani, za a iya kiyasta kamar Sarkin Fulani nawa ne suka mulki Tattarawa ya zuwa kanka?
Kaga Ardo Abu Abi, Ardo Adamu Jara, Sarkin Fulani Isiyaku, Sarkin Fulani Umaru, Sarkin Fulani Ibrahim, Sarkin Fulani Abubakar, Sarkin Fulani Muhammadu Babba, Sarkin Fulani Adamu, Sarkin Fulani Abdullahi mai Kano, sai kan yi kaina. To ina ga goma ne ko sha ɗaya.
Sarkin Fulani kowane gari yana alfahari da irin mashahuran mutanensa, kamar me za ku iya bugar kirji ku faɗi irin shahararrun mutanenku?
To na farko ka ga kakanmu Sarkin Fulani Adamu kusan dai a nan ƙasar Dakin Tawa su ne na farko da suka fara ilimin boko, shi da su Allah ya ji kansu duka madakin Kano Bello da ajinsu daya. Sannan ya yi headmaster, shi ya buɗe primary ta ringin, ya koyar a Shahuci, su Malamin Kano duk ɗalibansa ne a Shahuci. Sa'annan kuma muka zo muka sake samun mashahurin tsohon marigayi mataimakin gwamna Injiniya Magaji Abdullahi, wanda yake dan uwa ne gare ni, yayana ne. To waɗannan muna da su mashahurai. Sannan kuma a da can kafin zuwan Boko da Baturen muna da attajirai. Ko garbin Bici da kake ji din nan, kufayen suna nan a cikin Tattarawa, daga Tattarawa suka tashi suka tafi Bici.
To bari mu kalli abin da ya shafi ci gaba na zamani, me za a iya ɗorawa dangane ci gaban zamani na Tattarawa a halin yanzu?
Ci gaba dai za mu ce mun gode Allah da asaliyan Tattarawa zango ne na matafiya, wanda ya shiga kasar da magaran da wanda su tafi kasuna Sakkwato duka. Da aka zo zuwan Bature aka yi titin mota sai aka bi ta kwa, to wannan shi mai da mulungu baya. Amma ci gaban da muka samu alhamdulillahi, muna daga cikin garuruwa na farko in za ka kirga guda uku a kasar dagin Toba da muka fara samun ainihin hanya da ruwan sha, sannan kuma muka samu wutar lantarki daga baya. Sai kuma asibitin kwana da muke da shi, sai makaranta da mun karantu na firamare da sakandare. To wannan zamu yi cewa shine abin da aka samu na ci ga wani zamani a gwamnatance kenan.
Haka tarihin kafuwar garin Tattarawa kenan da ke yankin karamar hukumar Dawakin Tofa a jihar Kano, wanda sarkin Fulani kuma dagacin garin injiniya Ali Abdullahi Mai Kano ya shaida min. To ma sauraron mu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC, da suka hada gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na dadan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo da Dawakin Tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya.
Madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku nasihar Juma'a.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. هي مالن غني عمر امام المساجد جمعه على نمبر ناوكا magana wanda yake yi zai yanzu akan maganan zaman duka mutanen mu yanzu da sun tayar hankata ya tanta dannan Allah su yi hakuri su ake makamin su nan su je su nemi bukatar su wajen gwamnati ta biya musu. Mu da su duk mu zauna zaman lafiya, in ba zaman lafiya ba ci gaba na ƙasa. Su ma ɗan uwanmu ne dukkan musulmi ne waɗansu suna aikata abun nan, kuma shi kagan Allah yake wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. To duk mutum da aikata na alheri yana kanshi, kuma na sharri yana gabanshi. Saboda wannan mu rai dai su mutane ba su ina sun ba su abka da mutane suna cikin mutane ba su satan zuciya masu tayar hankali duk mai kai haina kai zai burle gare su. Su ajiye makarin su je su nemi bukatar wajen gwamnati ta biya musu gwamnati su rauke shi. Ku zamna mu da su zaman lafiya su kan haka. Wassalam.
To Allah saka da alkhairi. Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin yin ƙarin bayani jiya Alhamis kan jawabin da ya kwana ɗaya da ya gabata da ya buƙaci magoya bayansa su yi zaɓe sau biyu don su tabbatar an ƙirga ƙuri'arsu, jawabin da ya haifar da ruɗani game da manufar saƙon da ya sa Facebook ya saka iƙirarin nasa a matsayin mai kawo ruɗani. A shafinsa na Twitter jiya Alhamis, shugaban ƙasar ya ce su tura ƙuri'unsu ta hanyar aika wasiƙu, sannan kuma su tafi rumfunan zaɓe don duba cewa ƙuri'arku ta kai, kuma idan ba haka ba ka kaɗa ƙuri'a da kanka, wannan zai tabbatar da kare ƙuri'u. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kai ziyara garin Kenosha da ke jihar Wisconsin jiya Alhamis, inda ya tattauna da al'ummomi a sakamakon tashin hankalin jama'a da ya biyo bayan harbin wani baƙar fata da wani farin ɗan sanda ya yi kafin ya isa birnin mai mutane 100,000 da ke gabar tafkin Michigan. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya haɗu da ƴan uwan Jacob Blake a kusa da filin jirgin sama na Milwaukee. An harbi bakar fatar har sau 7 a baya a ranar 23 ga watan Agusta, yayin da 'yan sanda suke kokarin kama shi kan safanin cikin gida. Wani ɗan Najeriya masanin kimiyya halittu ya yi kirarin yana da maganin gargajiya na COVID-19 da ya fi maganin ƙasar da ke tashe na ƙasar Madagascar da likitoci ba su tabbatar da tasirin shi ba. Sai dai hukumomin lafiya sun yi gargaɗi da cewa a yi taka tsantsan, kuma tilas ne a gwada magungunan na gargajiya kafin amfani da su, in ba haka ba illarsu za ta fi maganinsu muni. Masanin kimiyyar halittun na Najeriya Innocent Obuna ya yi ikirarin cewa ya harhaɗa maganin gargajiyar da tsirrai.
Masu sauraro, a nan muke a ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na Abuja, Najeriya. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Gido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa sai wani jikon. Salamu alaikum.